This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a kama mu a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodiyo shi akan internet wato a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci na ranar 3 ga watan Satumba shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na 3 a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Malam Mahmud da Majalisar Dinkin Duniya ta yi wa Liberia wankan tsarki game da cutar Ebola. Shugaban kasar Guatemala ya murabus din ba shiri saboda mandana. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi kasashe tara na Larabawa da tashin hankali ke hana yara zuwa makaranta. Sannan wata kilakin wata kotu a nan Amurka ta ce ita ba za ta ba da takardun izinin auratayya ga Iluwadi kuma da goba yau za ta bayyana a kotu.
To a Najeriya ko mazauna yankin Gamborunga sun ce samar da barikin soji na dindindin shine hanya mafita ga hare-haren da kungiyar Boko Haram ke kaiwa garin.
A kawo mana barikin soja nan musamman na dindindin, barikin soja yana zaune a Gamborunga. Wayan su araba su Ulgo, wayan su araba su Kalabalge, wayan su araba su Logumane Ulgo.
To aiwa ke shirin kammala zaman tarayyar majalisun dokoki na duniya a nan Amurka. Muna kuma dauke da hira da kakakin majalisar Najeriya wato Yakubu Dogara. Zamu leka jamhuriyar Nijar kuji yadda ake ciki game da shirin maradi kwalliya. Muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage amma a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a barkanku da wuni. Bayan da aka share kwanaki 42 curba a ji ko mutum guda ya kamu da cutar ba, hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da cewa kasar Liberia dai yanzu ta rabu da masifar cutar nan ta Ebola mai yawan kashe mutane. A yau Alhamis ne hukumar ta WHO take bada wannan albishir. Yanzu Liberia kenan za ta shiga abin da ake kira lokacin kallo da nazari na kwanaki 90 ko watanni 3 na kula da halin da take ciki domin da tabbatar da cewa cutar nan ba ta sake bulla ba a cikin wannan kasar. To sai dai kuma wannan ba shi ne karin farko da aka taɓa yawan Liberia irin wannan wankan tsarkin na rubuwa da cutar ta Ebola ba, domin ran 9 ga watan Mayun da ya gabata ma an ce an kakkaɓe cutar daga cikinta. Sai kwatsam aka samu labarin cewa cutar ta kama wani yaro matashi ɗan shekaru 17 da haihuwa har ma ta zama ajalinsa. Kuma ko bayan wannan yaron an sake samu aƙalla wasu mutane kamar su 5 da suka kamu da ita, wanda 2 daga cikinsu su ma dai ta kashe su. Wannan cuta ta Ebola dai ta halaka mutane sun fi 11,000 daga shekarar 2014 zuwa yanzu a ƙasashenmu na Afirka ta Yamma, ciki har da mutane 4,800 da ta kashe a nan cikin Liberia. Har yanzu kuma ana ci gaba da yaƙi da ita a ƙasashen Guinea da Saliyo.
'Yan cirani da ke fatar kaiwa cikin wasu ƙasashen yammacin Turai sun cika wata tashar jirgin ƙasa ta Hungary makil bayan da 'yan sandan suka sake buɗe tashar. Amma hukumomi sun ce ba wani jirgi da zai tashi zuwa wata ƙasar yammacin Turan. Su kansu 'yan sanda da suka buɗe tashar sun batta bayan da suka share kwanaki 2 suna fama da ɗimbin 'yan gudun hijira da suka yi tururuwa zuwa tashar. Suna neman jiragen da za su kwashe su wato zuwa Jamus don neman mazauni. Sai dai kuma ko bayan da aka buɗe tashar ana ci gaba da zama cikin duhun rashin masaniyar inda mutanen za su je, ko da sun samu jiragen kenan. Tun ranar Litinin hukumomin ƙasar ta Hungary suka yarda wa 'yan ciranin su yi tafiya ba tare da takardun wato izini ba, bayan da Jamus ta bayyana shirinta na karɓar 'yan gudun hijiran da ke neman mafaka. Amma kuma kwatsam shekaran jiya Talata sai hukumomin na Hungary suka daina barin mutane da ba sa ɗauke da takardun izinin tafiya zuwa Jamus.
To jama'a, muna baku labaran nan ne fa daga Washington. Shugaban ƙasar Guatemala Otto Perez Molina ya murabus ɗin ba shiri daga kujerarsa ta mulki bayan da aka lakanta shi da wata cuwa-cuwa. Wani kakakin fadar shugaban ƙasar ya faɗa yau Alhamis cewa tun jiya da dare ne ma a ce shugaba Molina, wanda tun shekarar 2012 yake mulki, ya riga ya miƙa takardarsa ta yin murabus bayan da wani alƙali ya ce a je a kamo shi a tsare shi a kuma yi mishi tambayoyi. Tun shekarun jiya Talata ma 'yan majalisar dokokin Guatemala ɗin suka tsege shugaban bayan da aka zarge shi da ƙulla wata almundahannar da aka raɗawa suna The Lion ko kuma Layi, wacce ko bayan shi kansa shugaban ƙasar ta wuce da ministocinsa guda 6 kai har ma da mataimakin shugaban ƙasar duk ta laƙume su. To sai dai ko Mr. Molina ya musanta wannan zargin yace kuma zai bai wasu masu binciken lamarin nan cikakken haɗin kansa. Daya daga cikin mataimakansa Alejandro Maldonado shine ake jin zai dare kanka daga mulkin. Amma daman a ranar Lahadin nan mai zuwa aka shirya mutanen Guatemala za su zabi sabon shugaban kasar da zai kama aiki a shekara mai zuwa ta 2016.
Ya majalisar ɗinkin duniya yau ta fito tana jin hankali ga illar da rashin kwanciyar hankali da ke addabar ƙasashen yankin gabas tsakiya ke janyowa ga ilimin yara ƙanana, wanda ya sa yanzu haka akwai yara sun fi miliyan 13 a ƙasashen na tara na Larabawa da ba sa cikin makarantu a sanadin faɗace-faɗacen da ake gubzawa a yankin. Majalisar ɗinkin duniya ta ba da dalilai da dama da ke hana yara zuwa makaranta da suka haɗa da yawan hare-haren da ake kaiwa kan makarantun, yawan asarar muhallai da ke sa mutane na gudun hijira, yawan amfani da mafaɗatan ke yi da gine-ginen makarantu a matsayin wuraren boyo, da kuma ƙudurin da iyaye na riƙe yaransu a gida saboda hanyoyin zuwa makarantun suna cike da haɗari. Watan da Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙasashen wannan al'amari ya fi shafuwa ne, wato da ya fi shafuwa sun haɗa da Siriya da Iraki da Yemen da Libya da Sudan da Jordan da Lebanon da Turkiya da kuma yankunan Falastinawa.
To a ƙashe a yau ne wata mace wacce babbar kilaki ce ko kuma jami'ar kotu a jihar Kenta take da ke na Amurka da ta ce ita ba za ta ba da takardun auratayya ga mutanen da jinsinsu ɗaya ba ne domin ba za ta saba wa ubangijinta ba. Za ta bayyana a gaban wata kotu ta daban inda za a tuhumce ta da laifin ƙimbin umarnin doka ɗin.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau aka shiga rana ta ƙarshe a zaman tarayyar majalisun dokoki na duniya da ke gudana a nan wato Amurka a birnin New York, inda kakakin majalisar ɗinkin duniya wato na Najeriya Yakubu Dogara ya jagoranci tawagar ƙasar. Ibrahim Alfa Ahmed ya tambayi Mr. Dogara muhimmancin wannan taro.
Ginshikin wannan taro shine yaya za a mori demokradiyya don cimma burin samun zaman lafiya da salama a duniya da kuma samun ci gaba mai daurewa domin a gina duniyan da al'umma suna sha'awa. An yi maganan yaki da ta'addanci, inda ake nunawa cewa ta'addanci fa abu ne wanda ya gallabi duniya duka. Hakan nan an ce bai kamata a ɗaura wa wata ƙasa ɗaya hakkin yaki da ta'addanci ba, ya kamata ƙasashen duniya su haɗa gwiwa don su yaki ta'addanci a dukkan ƙasan duniyan da 'yan ta'adda sun yi kaka tutu. An yarda cewa bai kamata a ɗaura nauyin gina wannan duniyan da al'ummarmu suke bege da sha'awa wa shugabannin ƙasashen duniya kaɗai ba. Majalisun duniya ya kamata su ma su kawo tallafi na yadda za a yi da a shimfiɗa dokokin da zai taimaka ta gina duniyan da al'ummarmu suke begen su zauna a ciki.
Kakakin majalisar dokokin Najeriya kenan Mr. Yakubu Dogara. To a Najeriya, bayan da aka kwato garin Gamborin Gala daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram a ranar 30 da ta gabata, mazauna yankin sun ce samar da barikin soji na dindindin shine mafita kan hare-haren da yankin ke fama da shi.
Bayan sanarwar da rundunar sojan Najeriya ta bada na sake kwato garin Gamborin Gala daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram wanda suka kawo gida a cikin shekara biyu da suka gabata, mazauna waɗannan yankuna da sun fara bada nasu shawara ne hanyoyin da za a bi don ƙara aikowar irin waɗannan hare-hare. A baya dai 'ya'yan kungiyar Boko Haram sun kwace garuruwa har guda 20 a jihar Borno kaɗai, wanda mazauna waɗannan garuruwa da ma wasu ƙauyuka suka yi gudun hijira zuwa babbanin jihar da kuma wasu jihohi makwabtan jihar Borno da ma wasu ƙasashen ƙetare. Sai dai al'umman da suka fito daga garin Gamborin Gala da ke kan iyaka da ƙasar Kamaru suka ce akwai buƙatar gwamnatin da gina bariki na dindindin a wannan gari saboda girman wannan gari da kuma kasancewa garin da ke kan iyaka ne da wasu ƙasashen Afirka. Ga ma dai ƙarin dalilansu game da neman wannan bariki a wannan gari na Gamborin Gala.
Ina so in kira ga shi Baba General Muhammadu Buhari, don Gamborin Gala nan ba karamin gari bane, babban aziz ne. I kawo mana barakin soja nan muzamman na dindindin barkin soja yana zame a Gamborungala wayan su araba su ulgo wayan su araba su kala balge wayan su araba su logumane ulgo abinan aburare
na ji dadi da sojin Najeriya sun kwato mana Gamboru kuma Allah ya ba su ikon kwato wasu yankuna ina kira ga Baba Buhari ya tallafa mana sosai ya jina mana gidajen mu kuma Gamborungala gari ne kuma wanda barki ya dizabin nashi ya ja kai mana bare na sojoji su je zona can kula mana yanda ya kamata kuma Gamborungala international bora ne duk Borno state da dan kacire Monday market ba wani kasuwanda ya kai shi
wasu al'umman garin Gamborungala kenan da yanzu haka suke gudun hijira zuwa babban birnin Maiduguri ke ba da shawaran gina bariki a wannan gari dan kaucewa irin hararin da ɗan nuga kan kai musu da ma wasu garuruwa da ke makwabta da su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tunan gaba kaɗan a cikin shirin za mu leƙa jamhuriyar Nijar, amma bari mu sake komawa Najeriyar, inda ɗazun nan rundunar sojin ƙasar ta gudanar da wani taron manema labarai kan irin ayyukan da take yi dangane da harkar tsaro. Wakilin muryar Amurka Hassan Mainakaina ya halarci wannan taro ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Rundunar sojin Najeriya ta yi bayanin irin sabon salon da take ɗauka wajen yaƙi da ‘yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabas, wanda a dalilin hakan ne take cewar tana samun nasara a wannan yaƙi. Muƙaddashin kakakin rundunar, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ya yi bayanin abubuwan da suka janyo wannan nasara.
A yaƙi da muke da ‘yan ta’adda na Boko Haram, mun sami ƙarin sojoji, mun sami ƙarin kayan aiki, mun sami ƙarin makamai, sannan kuma akwai wani sabon haɗin kai da fahimtar juna ba ma ga jami'ai an tsaro ba hatta daukacin mutanen Najeriya da makwabtanmu, saboda wannan wuta ce ta ƙi cinyewa.
To sai dai kuma duk da wannan nasara da rundunar sojin Najeriya ke cewa tana samu a halin yanzu, har yanzu wasu mutanen da ke jihohin Borno da Yobe na kukan ƙarin hare-hare daga ‘yan Boko Haram. Akan wannan Kanar Kuka Shekana cewa
abin takaici wato saboda farmaki da ake kai musu diya, inda aka san ‘yan ta’adda na Boko Haram suke, musamman ma kuma kasan sojojinmu na sama suna amfani da jirage, suna sakan masu bama-bamai a dajin Sambisa, so ana samun ɗaiɗaiku daga cikinsu da suke hita saboda yunwa ta addabe su, ba abinci, ba ruwa, suna zuwa da yake suna tare da makamai sukan sami wasu mutane su kai masu farmaki su kashe, sannan kuma su karɓi abinci. To ba mu yi ƙasa da gwiwa ba, duk inda muka sami wannan labari ana kai ma jama'a ɗauki, kuma ina so in amfani da wannan dama. Duk da sojojin Najeriya ba za su kasance ko ina ba a kowane lokaci, muna bakin ƙoƙarinmu, idan har aka sanar da mu, in aka ji ɗure waɗannan ‘yan ta’adda na Boko Haram, za mu yi ƙoƙari mu kai ma mutanen ɗauki.
A dai kwanakin baya ne sabon babban hafsan dakarun Najeriya, Laftanar Janaral Tukur Buratai, ya ce za a sake duba batun waɗanda kotun sojin ta yankewa hukunci bisa laifukan da suka shafi yaƙi da Boko Haram. Ko ina aka kwana?
Ya shahi kusan sojoji 5,000, wanda 332 aka wanke su, kuma aka maido da su aiki, yanzu haka ma suna samun horarwa ta musamman. Akwai wasu hukunce-hukunce waɗanda suka jibanci wasu laifuka da ba a yi ambaton su ba, sannan kuma akwai wasu shari'o'i waɗanda har yanzu ana ci gaba da su, saboda waɗanda abin ya shafa sun ɗaukaka ƙara, saboda haka waɗannan shari'o'i ba su cikin waɗanda aka yi nazarin su.
Daga bisani, Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya ba da tabbacin cewar cikin watanni uku da shugaba Buhari ɗiban sojan Najeriya za a kawo ƙarshen ‘yan Boko Haram a Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da la'a gaida kai Hassan. A jamhuriyar Nijar, kusan watanni 5 kenan da Prime Minister Briji Rafini ya kai ziyara jihar Maradi domin buɗe shirin Maradi kwalliya, ko a yin aka kwana dangane da wannan shiri. Tambaya kenan da wakilin muryar Amurka Sha'ibu Mani ya fara yi wa Malam Kallah Hankoro a wannan rahoto da za ku ji.
Ga yanzu wadda muka magana ga wajen shance, wajen sattin aka ba da kwangiransu, suna nan suna ta farawa sannu-sannu. Mu muna son wannan gina, muna son wannan aiki ya kare a kammala shi cikin wata hudu, tunda ba a iya a zo a yi shagallun sallah, babu wurin yin balon, babu wurin yin kokowa, babu wurin yin kwaikwayo, babu inda za mu sa bakinmu in sun zo da yawa. Maganar gyaran hanyoyi shi ma tun tuni an ba da kwangilan ba abin da za a yi gaba yayi uku ko hudu din abin da dai ku kaga an yi dukkan makarabban wanda an ka ba nauyin wannan aiki na maradi kwalliya duk sun zo da yamai
an yanzu dai birnin maradi na bukatar abubuwa da dama na gyara da ko daga sukar bati wata ce na suka gari hanyoyi sabta da sauran su ko yan maradi ya kuka ji da wannan tsari kana su ra'ayi
maradi kwalliya mun ji dadi da aka zabi magarin mu an ce za mu kwalliyan maradi kamar yadda aka mada so man gani mu ma muna murna alhamdulillah amma kiran da zani ga maradi kwalliya babban kwalliyar da za a maradi in ana san kwalliya ta tabbata a mata kanibo an ba a yan kwalbata a diburi wanda ya kamata a yafafe yanda ruwa za su wuce a
tausaya ma al'umma su tausaya ma talakawa su gaugauta ayyukan nan su ci gaba da sauri-sauri tunda dai shi ne babban masalan garin maradi
abun ajira dai a gani ranar sallar 18 Disamba ta zo a nan birnin maradi Shaibu Mali murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
To a gaida kai Shaibu, yanzu agogonmu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 11 ne da kusan minti 16 sashin Hausa na muryar Amurka kuke sauraro. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kuma har yanzu muna tare ne da Kanal Sani Usman Kuka Sheka, mataimakin mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Assalamu alaikum, ni ne Ismail Muhammad, shugaban masu kibi na jari yanzu. Tambaya ta farko, tambaya na farko akwai cewar ana kama sojoji na bogi, in an kama su kun gaskiya ne ake da su? Sannan kuma tambaya ta ta biyu, akwai kiyasi ko lokacin da ake ganin wannan abu za ka da shi tunda mazan ana yi gidan-gidan ba ka kautawa kuma wannan taimakawa da addu'a.
Na'am, kun gode sosai.
Yawwa.
To Kanal, wace ansa za ka bashi?
O tambayoyin na ku, abi kenan?
Eh.
Kun ne guda biyu zan yi za.
Okay, to na gode kwarai. Kai fatar sojan bogi. A hakikanin gaskiya akwai inda ake samu waɗanda ba ma wai sojan bogi ba, akwai waɗanda suke amfani da sunan soja su cuci al'umma. Juma'an nan da ta wuce mun kama wasu yara matasa guda biyu waɗanda suke cuta al'umma, suke amfani da hoto da sunan wani hafsan soja, har suka karbi kuɗi wajen kusan naira 48,000 ga wasu mutane da suke neman su shiga soja. A galibi in aka gama bincike waɗannan kasan su ba su ce da hurumin gurfanar da masu laifi gaban shari'a ba. In aka same su bayan mun gama bincike akan tura ma 'yan sanda, 'yan sanda su ce da hurumin kai su gaban alkali. To ba ma su ba, ba ma su ba, akwai wani mutumin kwanakin baya da aka samu a Bauchi wanda ya yi shiga burtu yake kare cewa shi Kanar ne. To haka aka kai shi gaban kotu, to kamar yadda shi a nan Najeriya yake aka sallame shi. To sai da yake mai hali bai barin halin shi ya sake yi. Amma wannan karan za a bi sau da kawa a tabbatar cewar an hukunta shi. To duk wani wanda yake irin waɗannan abubuwa inda aka same shi, kuma da Allah ina so in amfani da wannan dama, idan mutane suka ga irin mutanen da ba su gane musu ba ko suke ikirarin su cewar soja ne, a bincika da kyau. In aka tabbatar ba soja ba ne ba, a sanar mu da hukuma yadda za a kama su, sai a bincika sannan a gurfanar da su gaban shari'a. Wannan kuma ya rage tsakaninsu da hukuma ko kuma alkali iya cin da zai musu. Sannan kai magana cewar ko akwai kiyasi da ake gani kamar yaƙi da ta'addanci zai zo ƙarshe. A hakikanin gaskiya so ake a tabbatar da cewa an yi maganin abun nan da ba da dadewa ba. Amma kuma idan ka saurari yadda shugaban ƙasa ya waɗi, fata ake cewa kafin ƙarshen shekarar nan an shawo kan matsalar Boko Haram. Kuma shi kanshi shugaban sojojin Najeriya wato Major General Tukur Buratai ya yi bayani musamman ma da makarantar harsoshi dake nan Abuja wato National Defense College, ya ce sojojin Najeriya sun ɗauka mara su tabbatar da cewar wannan kiyashi da shugaban ƙasa ya yi haka za a yi. To muna kyautar san insha Allah kafin ƙarshen shekara nan da muke ciki a ta'addanci na Boko Haram an yi maganin shi, sai kuma a ci gaba da wasu ayyuka na mai da zaman da zamantakewa kamar yadda aka same ta. Misali, ka san akwai abubuwa sun bunga gurbata, an bata mahallai, an bata wurin ibada, an bata makarantu da dai sauransu. Sannan su kansu mutane sun raunana, ba wai rauni ba ma da ake sansu ko kuma suka ji ciwo, a'a zukatansu sun ɓaci. Dole ne ya kasance an zo an yi sulhu a al'umma yadda za a koma ga rayuwa kamar yadda aka zanta. Aiki ne ja, amma dai irin ta'addanci na Boko Haram a kai farmaki da nan da sauransu, insha Allah so muke cikin wannan ƙarshen shekara a yi maganin abu.
To Allah ya sa a dace. Jimaita, kuna ji mu?
Ma'adara.
Na gaba.
To, bismillah.
Yawwa.
Assalamu alaikum. Bai muna maraba da
alaikum assalam. Yawwa.
A tambaya ta na farko shine sunana Shaibu Useni Fompomari.
Na'am.
A tambaya na na farko shine
Kullum mai duwuri kenan.
Yakin da ake na Sambisa din akwai ci gaba ne ko kuma dai har yanzu ba abin nan ba ci gaba ne? Sannan batun shiga Maiduguri kuma ana shiga, in mutum zai shiga Maiduguri, in mutum yana da ID card za a bar shi ya wuce, in baya da ID card kuma a bakin gari sai ya bada 200. To me wani irin mataki ne za a ɗauka kan irin wannan mutane?
A har yanzu ana nan ana ci gaba da fafatawa da su, kuma so muke mu gani ba ma wai Sambisa ba kadai, ko da daji yan ta'adda suke, ko in wani lungu suke yan ta'adda na Boko Haram an yi maganin su. Ana nan ana ci gaba kwarai da gaske. Sai dai ban sani ba, so kake a ciwo Sambisa da yaki kila ka bafa ba ma rika koma can ko? Amma
to muna jin ka kana.
Alo, kana ji na Shaibu?
Yana jin ka.
Yana jin ka.
Shi ne na ce bomba ma ta aje ka za ka koma can ne ko?
Eh?
Ba ka da wurin noma.
Ina ba da shi.
To Allah sa a dace.
Ka yi magana cewar ana karɓatin in a shigar garin Maiduguri ta fuskar ina, idan ka bullo ta bama ko ta Maturu koko idan ka shigo ta Dambuwa koko ta wani ɓangare?
Daga da Maturu dai za ka shiga Maiduguri.
Oke, wato wajen Jentila kenan ko wajen Gandugo?
Kwarai da gaske.
Na'am. Hakikanin gaskiya idan har sojoji ko jami'an tsaro suna karɓar wani abu daga mutane ko suwaye abin ihsani, gaskiya an yi ba daidai ba. Kuma na gode kwarai da kan wato wannan magana, a za a bincika kuma za a yi maganin abu.
To
Allah taimaka, Allah ba da sama, Allah taimake ka.
To
amin tare da kai.
Bari mu je Jimaita. Sala'a Jimaita, bismillah.
To na farko muna maraba da zuwan shi Ganar, sannan kuma kuna tare ne da Manu Foster Adamu, chairman na Radio Writers and Listeners Club na nan jihar Adamawa. Sannan kuma tambaya ta farko shine, muna tambaya ne akan mu civilians, ma'ana waɗanda suke tare da jami'an tsaro hukumomi, da cewa idan mun ga wani mutum da muke tuhumansa ko kuma muke shakkansa ta gefen wani gurbantuwan halinsa da kuma muna shakkan shi, idan mu mika shi ga hukuma, maimako kai da ka mika ka kasance ka je gabanan kafada da hukuma, ka mika dan ta'adda, sai ka kuma ka zo ka shiga cikin rigima, kana yau gobe hukuma, GBU gobe hukuma. To wani mataki na musamman hukumar sojoji ta dauka domin inda za ta hada kai da civilians ko kuma mu da muke tare da su, ta wajen in mun nuna mutum ya kasance a hukunta shi din, kuma a tabbatar da cewa lalle ya aikata wannan laifin ba tare da wannan mutumin da ya nuna ya shiga cikin wani matsala ba. Sannan na biyu kuma mun tabbatar da cewa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zagaya kasashe wanda muke makwabta da su, musamman ma kasan abuna Kamarun, ya je to kwatsam bayan dawowar shi ba da juma'a ba, sai muka ji hukumar Kamaru ta koro wasu 'yan Najeriya waɗanda suke zama a can. To wai tambaya nan shine, sun yi magana da shi a hakan akan za a koro waɗancan 'yan Najeriya su dawo Najeriya a ba su koma gidajensu, koko bai san da hakan ba, kawai dawowar sa ka koro su suka dawo ba tare da sanin shi hukumar Najeriya ba.
Kash, Malam Manu, gashi ka yi tambaya amma kuma lokaci ya fara daga mana hannu. saboda haka sai kai mana hakuri sai makon gobe idan Allah ya kai mu Kanal Sani Usman kuka sheka zai baka ansa a halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya
kuma da lagai da Jummai idan an jima a shirin manzari zamu so mu ji ra'ayinku kan matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka domin yaki da cin hanci da rashawa yayin da take shirin cika kwanaki 100 akan karagan mulki shin kun gamsu da waɗannan matakai sai mun ji ra'ayinku wato a shirin manzari yanzu ga sakonninku
sakon farko ya fito ne daga Adamu Balkacuwa wanda yace assalamu alaikum VOA Hausa Tabbas matakin da hukumar kula da cin hanci da rashawa ta dauka na gurfanar da tsofaffin gwamnatin Najeriya guda hudu yayi daidai ta fatan hukumar za ta garzaya birni da kauye domin kawo masu laifuka Sai kuma sakon Muhammad Bashiru Damare Yola da shugaban matasan Damare Yola wato Sale Muhammad Sale Damare Yola suka ce salamu alaikum VOA Hausa kuma mu dama mu arbakin matasan Damare Yola don muna farin ciki da cika kwanaki 100 da mulkin shugaba Babu Buhari a gaskiya Babu Buhari ya kamaci yabo mai girma a yan kwanakin da ya shafi a karagar mulki gaba dai shugaban kasa ta Babu Buhari Allah ya baka sa'a amin tabbas mu yan Najeriya mun ga canji a cikin kwanaki 100 na wannan gwamnatin musamman bangaren wuta da man fetur da yaki da cin hanci da rashawa da fatan Allah ya tsare mana Babu Buhari sako daga Sade Sa'idu Daura A gaskiya abin takeici ne a ce matasa suna amfani da kafar sada zumunta ta internet wajen tada zaune tsaye. Hakan wata barazana ce ga zaman lafiyar duniya da fatan gwamnatoci za su gaggauta shawo kan wannan matsala. Sako daga Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa jihar Yobe. Sai kuma sakon Usman Shitu Mahuta dalibi a jami'ar Usman Danfodiyo dake Sokoto da Yahana Sikiri a jihar Adamawa suka ce babu shakka Hausawa na cewa ganin buzu a masallaci ya yi shitin kiyawa azi. Hakika shari'ar da kotun binciken manyan laifukan duniya ICC dake birnin Hague ke yi wa tsohon dan tawayen nan mai lakabin Terminator wato Bosco Ntaganda bisa laifin aikata laifukan yaki da yi wa mata fyaɗe da cin zarafin kananan yara a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo wani babban darasi ne ga masu irin wannan hali nasa da fatan kotu za ta yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata Daga ƙarshe sai sakon Malama Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe wanda tace salamu alaikum VOA Hausa don Allah ku bani dama domin jajantawa al'ummar garin Argungu ta jihar Kebbin sakamakon fashewar wata na'urar wutar lantarki wanda tace sanadiyar rasuwar mutane da dama wasu kuma daga cikin su suka jikkata da fatan Allah ya kare gaba amin
Yanzu kuma ga Aliyu ya dawo da labarai a takeice
Mahmud bane kare sawun da labarin matan nan ta Amurka da muka fara da zuwa lokaci ki barin mu karasa wato matan nan dake aikin kilaki a wata jami'ar kotu da ke jihar Kentucky tana Amurka da tace ita ba za ta bada takardar aure ta ya ga mutanen da jinsin su daya bane don ba za ta saba wa ubangijinta ba yau za ta bayyana a wata kotu ta daban a tumce ta da laifin kimbin wannan umurni na doka daman tun cikin watan jiya da ita wata kotu ta umurce ta wannan mace mai suna Kim Davis dake zaman jami'ar ba da rajista ta kotun yankin karamin hukumar Rowan a cancin take da cewa ta koma ta rinka bada takardar izinin aurataya ga dukkan ma'aurata ko namiji da mace ne ko mace da mace ne ko ma maza ne dukkan su wanda babbar kotun koli a Amurka ta ce ai tun cikin watan Yuni da ya gabata amma mace ta ki cewa ba za ta bada takardar ga 'yan luwaɗi ko masu maɗigo ba domin ta ce addinin ta haramta mata ta amince da irin wannan auren jinsin mutane daya to shine bayan da wasu ma'aurata hudu suka hada da maza biyu da suka aure kansu suka je neman takardar izinin din ta hana su aka sake ba ta umurnin ta je kotu ta bayyana domin ta bada dalilanta
Thomas Haro duka abin da ya saba kenan a cikin shirin namu yanzu amma ga Maryam da tawagarta da shirin yau da gobe yanzu a madadin Aliyu Mustafa Sokoto da Jule Leather Scratch da engineer mu da suka taimaka shirin ya zo muku ba tare da tangarda ba Muhammad Lalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC